الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أنا أزمي خوبا دام أشعر وكن سني شيني جربا وحمبا dan darasi ake yi wa da ba dan azumi bane da kin tunan wani ya kawo goran ruwa amma sai ku yi hakuri haka za a yi ta buga muku mu kuma Allah ya ba mu lafiya yanzu ina kan kujeran ku tun na fara Allah ya sa mu wani lafiya insha Allah ta'ala kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasu Abuja don tafsirin Ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta Ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da jinkai da gafara zuwa ga iyayenmu da malamanmu da 'yan uwanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addininsa ya ɗauki rayuwarmu akan imani dan uwa wani TV kake kallo ne haka kai dai mai bulon riga ne kake kallo in ana darasi ya zama hankalin mu iyakai in kuna zaune a gabana kuna kalla-kalla sai ku ɗauki hankali ba a haka musamman kai a riƙa kiyayewa ko yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 13 ga watan Ramadan hijira shekara ta 1444 insha Allahu ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana sharri Allah ta'ala ya tunkuɗe mana ƙasar mu Najeriya Allah ya ƙara mata albarka da zaman lafiya waɗanda suke nufin ta da sharri Allah ya shirye su idan ba za su shiryu ba Allah ya maida sharrin su a kansu gaba ɗaya bukatunmu a ɗaiɗaiku Allah ya biya mana yana shigowa Mus'ab ya kare ne yace shi ma sai an gaya muku cewa ku masa addu'a yana da bukatu na alkhairi a wurin Allah to ina isar da bukatun Mus'ab shi ba a masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu gaba ɗaya da 'yan uwanmu da suka riga mu da imani Allah ta'ala ya ji kansu da ikon Allah za mu tashi a cikin Ali Imran sura ta 3 daga cikin jerin gwanon surorin Qur'ani daga sama. Mun tsaya idan zan tuna akan tsakiyar aya ta 97. Yau da ikon Allah za mu kammala ta, kuma sai mu dora gurgurdan abin da Allah ta'ala ya ba mu ikon yi. In akwai tambayoyi masu ma'ana sai a kawo su a tsara da su. Bismillah. Wannan ya ce assalamu alaikum. To, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya kara wa malan lafiya da imani. Amin ya hayyu ya qayyum. Allah ya ji kan iyayenka ya sa aljanna ce makomarsu da mu baki daya. Amin ya hayyu ya qayyum. Malan tambaya ta ita ce, shin a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wadanda suka haddace Qur'ani, suka rubuta tafsirin Qur'ani? Daga masoyinka Mubarak Umar Ajiwa ko? Wadanda suka haddace Qur'ani a cikin sahabbai ai suna da yawa sosai sosai. Babu kokonto akan haka, suna da yawa. Kuma wadanda suka yi tafsiri ba rubutawa ba, suka karanta da tafsiri, suna da yawa. Akwai littafi mai suna Ma'rifatul Qurra al-Kibar, ta'alifin Al-Hafiz Az-Zahabi rahmatullahi alayhi. Littafi ne mai muhimmanci musamman wajen sanin manya-manyan mutanen da suka yi Qur'ani hidima. A wannan littafi Ma'rifatul Qurra al-Kibar a shafi na 20 da 22 zuwa shafi na 50 zuwa 55 da abin da ya kama da haka, ya kawo sunayen sahabbai da suka yi haddan Qur'ani. Haddace haƙiƙa ya kawo irin al-khurafa al-arba'a duka sun haddace Qur'ani kuma sun karantar da tafsirinsa. Abubakar, Umar, Usman, Ali radiyallahu anhum kuma duka sun koya ne gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Baya ga wannan akwai sahabi Abdullah ibn Mas'ud, shi ma ya koyi Qur'ani ne gaba ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam. Sannan kuma akwai Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu, shi ma a wurin fiyayyen halitta ya koyi Qur'ani din directly. Akwai irin su Salim Maula Abi Huzaifa, shi ma ya yi karatu gaba ga fiyayyen halitta ya yi a wurin sauran sahabbai. Akwai Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, shi duk waɗannan alarmomi ne. Asalin ma na farko gangaren din gaba ɗaya. Asalin manya-manyan gogaggun malaman Qur'ani a ɓangaren tilawa da ƙira'o'i da tafsiri duka suna ciki. Abu Huraira ma radiyallahu anhu, shi ma alaramma ne. Ba wai a Qur'ani kaɗai tsaya ba, alaramma ne. Amma shi bai yi tilawa gaba ga fiyayyen, ba a tahdiki kaɗai ya tsaya ba. Masanin Qur'ani ne kuma ya yi tilawan Qur'ani. Amma shi bai koyi Qur'anin kai tsaye ga fiyayyen halitta duka ya haddace a gabansa ba, sai dai wani ɓangare. Ya kammala haddan Qur'ani ne gaban sahabi Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu da Abu Darda, su suka koya mar. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu shi ma sahabi ne, amma bai gama tilawa gaba ga fiyayyen halitta ba, yayi tilawa ga Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, shi ma alaramma ne. Sai a shigo da maganarsa a ce kaza yake karkashin aya din. Wannan akwai su da dama, a ce maganganu ne aka tattara da shi, kamar at-tafsir bil ma'thur na Imam Suyuti rahmatullah, ad-durr al-masuf fi tafsir bil ma'thur. In ka duba za ka ga yana kawo aqwal nasu da dama. Tafsir Qur'anul Karim na Ibn Kathir rahmatullahi alayh, za ka ga ai tafsir ne bil ma'thur. Zai wahala ka samu aya da ke kawo maganganun sahabbai a ciki, ba wanda kuma yake maka bayanin menene ma'anan aya din. Tafsir na Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari rahmatullahi alayh, tafsir ne bil ma'thur. Zai wahala ya kawo aya da ka maka maganganun sahabbai a cikin ga abin da suka fassara ba, amma su ɗauki alƙalami su rubuta tafsiri a magana mafi inganci, wannan ba a samu magana tabbatacciya akan haka ba. Amma an kuma jama'a maganganunsu ne, wannan ya tabbata a wurare da dama an tattara maganganunsu a matsayin tafsirin Qur'ani. Kuma shi yasa da mu a wurin tafsiri akan ce akwai tafsir bil ma'thur, akwai tafsir bil lugha. Tafsir bil ma'thur da ma a samu imma tafsirul Qur'ani bil Qur'an, ko tafsir al-Qur'ani bi sunna, ko tafsir al-Qur'ani bi aqwali sahaba, ko tafsir al-Qur'ani bi aqwali tabi'in, ko kuma yadda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullahi fada, tafsir al-Qur'ani bil Qur'ani wa sunna, shine a fassara Qur'ani da Qur'anin da sunna. Ba wai sai an rasa Qur'ani da Qur'ani a zo bi sunna ba, da Qur'ani da sunna din da fa duka ne haka su waje ɗaya ake a wurin tafsirin Qur'ani da fahimtar ma'anarsu. Shi a fahimtarsa tafsir al-Qur'ani bil Qur'ani wa sunna a hada suke tafiya. in ba a sabu wannan magana ba tafsirul qur'an bi aqwalis sahaba an ga dubal tafin sa nan manzilatus sunna fil islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil qur'an karamin littafi ne amma iya da matukar muhimmanci ga daliban ilimi wurin sanin hakikanin matsayin sunna a tafsirin qur'ani da kuma shari'a ta musulunci da bautan Allah subhanahu wa ta'ala to umma ganganin sahabbai kake nema sai ka duba a waɗannan wuraren insha Allah ta'ala ina fatan wanda ya tambaye yayi tambaya ne dan shi ma ya haddace qur'ani kuma ya san me ya san ma'anar sa fa tambaya don mu fahimta mu yi aiki da shi ba kawai don mu ji a labari ba to sai ka dauki sahabban nan su zama sune mentors dinka a cikin magabata ko role model naka da zaka yi koyi da su ka fahimci qur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya ba ƙara mana ilimin qur'ani ne albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana fahimta da aiki da qur'ani Allah ya ƙara mana fahimta da aiki da qur'ani Allah ya ƙara mana fahimta da kuma aiki da qur'ani shekara biyu da suka wuce akwai wata jami'a a Sudan sunanta Jami'atul Qur'an da suka taso musamman suka zo har Najeriya suna dan bin dan abin da muke na juhudul muqil a qur'ani suka yi ta mutaba'an abubuwa na suka zo har Najeriya da vice chancellor da mufti na kasar Sudan gaba daya a wannan lokacin shekara biyu da suka wuce suka zo suka yi honoring dina suka karraba ni da digirin digirgir a qur'ani da kuma tafsirinsa da hakika da suka zo da takarda din Allah ya sani na ce musu gaskiya a bari suka yi insisting cewa a abu ne based on merit a qur'ani mu bayar a West Africa gaba ɗaya sai muka fara bawa gaba ɗaya irin wannan kai ne da farko da muka nema a West Africa muka karrama shi a qur'ani gaba ɗaya wadanda aka yi gabanin nan daga Sudan sai kasar Misra sai kasar Morocco amma a West Africa kai ne na farko a South Africa ba mu yi wa kowa ba East Africa ba mu yi wa kowa ba sai muka arewa gaba ɗaya to suka ba ni dai dalilai da ya fi ƙarfi na kuma suka haɗa kai da wasu wanda nake jin girmansu shikenan sai na karɓa to sai suka ba ni wannan digirin digirgir wato doctoral degree kenan ko honorary doctoral degree shi wannan na honor ne in an yi honor kamar girmamawa ne amma a ƙa'ida bai mai da kai doctor sai dai kawai ya zama an karraba ka a wurin insha Allah to karrabawa ce abin da na yi addu'a a wurin shine cewa ina roƙon Allah ta'ala ya sa karrama wanda za a mana a filin kiyama dalilin qur'ani ya fi na duniya da kuma Allah ta'ala ya sa wannan ba shi ne rabon mu kadai ba rabon mu Allah ya sa a lahira ne insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya jikan iyayen malam malam ni ne wani ruwa yake fita daga al'aura ina azumi malam yayi zanyi Allah ya saka wa malam da alkhairi na farko ba san namiji ne ko mace ba sai dai a kaddara cewa mai iya yiwa macen ne bisa ga yanayin tambaya din a cikin sharhul mumti ala zadil mustaqni na ibnu usaymin rahmatullahi alayhi a mujalladin farko shafi na 329 ya amsa tambaya kai tsaye a kan ruwan da ke fitowa musamman in ga mata ne gabanin al'ada ko bayan al'ada a fahimtarsa wannan abin da yake fita din kwata-kwata baya hana sallah baya hana azumi in an tsananta kadai shine a ce jaddal alwala inda kulli salatin a lokacin kowace sallah in lokaci ya shiga sai a jaddada alwala don fahimta ta ibnu qudama rahmatullahi alai yace in an tsananta shine a jaddada alwala shine fahimtar imamu malik rahimahullah shine fahimtar imamu abu hanifa rahmatullahi alai kuma wanda ne fahimta ta imamu ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah to ala ayi halin abin da ke tabbata akan wannan shine bai hana ki sallah bai hana ki yin azumi bai hana ki sauran ibadu bai hana ki yin dawafi idan ya zama yana ci gaba da fita sai ki sabunta alwala a lokacin kowace sallah amma ka'ida wannan fa ihtiyati ne amma fahimtar ibnu usaymin fi sharhul mumti a mujalladi na farko shafi 329 ko ba ai alwala ba sallah aka yayi duka fahimtar sa huwa tsahirin abu ne mai tsarki babu dalilin da ke sa annabi shi na jasa sai dai bangaren insiyati malamai suna ganin a'a kada ayi sace ayi sabunta alwala tun da ya halatta kana da alwala lokacin sallah ayi kokarin sabuntawa la yuhafiz ala alwudu illa almu'min to sai ayi kokari a sabunta dan a samu ko da ladan sabuntawa da kuma ijtihadi wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam Allah ya muku albarka kai da alaramma amin ya hayya qayyum malam tambaya na ita ce na buge wani mutum da mota amma lokacin bai mutu ba yayi ciwo sosai sai daga baya iya ciwo kusan bayan wata hudu raunin ya tashi masa sai ya rasu shin malam zan yi azumi ne ko ba zan yi ba Allah ya maida malam gida lafiya hasari na mota da ya kai mutum ya rasu akwai maraje kaman guda uku da zan iya baka da suke da muhimmanci na farko akwai yar karamar maqala da fadilatu Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Al-Wuhaybi At-Tamimi rahmatullahi alayhi rubuta sunanta ahkamu hawadith as-sayyara wato hukunta hatsarin mota gaba ɗayan ta in ka duba bugun da aka mata bai wata shafi takwas ba dukkanin ta yar karama ne asali ya buga ta ne amsa tambaya da yiwa jami'atu Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyya kaman shekara 35 da suka wuce suka turo masa wasu tambayoyi da ya amsa sai suka buga a cikin fatawoyin su da suke jerantawa a ranar 20 ga watan Sha'aban shekara ta 1409 suka buga cewa ga fatawar da ya ba su akan hukuncin hawadith sayyara abinda ke da muhimmanci a ciki a hatsari na mota shine shin wanda yake rike da tsiyari akwai ganganci nasa ko babu sannan akwai sakaci ko babu fahimtar malamai in babu sakaci kwata-kwata a magana mafi inganci babu kafara akan mutum in babu mai in babu ganganci in ka duba littafin Ibn Qudama shine Al-Mughni nasa Allah ta'ala ya masa rahama mujalladi na 12 a shafi na 116 zuwa 117 ya maimaita magana mai kama da haka cewa in an samu ganganci komin kankantarsa fahimtar magabata shi ne akwai kafara a kanka ko da kuwa gangancin kaɗan ne ya ce ita ce fahimta ta Imamu Malik ita ce fahimta ta Imamu Abu Hanifa ita ce fahimta ta Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakhai rahmatullahi alaih ita ce fahimta ta Sufyan bin Sa'id as-Sabri rahmatullahi alaih ita ce fahimta ta Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahmatullahi alaih dukkanin sun yi tarayya akan in an samu sakaci ko kaɗan ne to akwai kafara a kanka don haka Ibn Uthaymeen rahimahullah cikin ahkamu hawadith as-sayyara abin da ya faɗa yake da muhimmanci yace shine sai mu duba in aka samu akwai wato kaman wuce gona da iri naka sai hatsari ya faru to nan akwai kafara a kanka wuce gona da iri yace shine misali a ce a hanyar nan ga tafiyar da zaka yi kaza kilometers a awa kai sai ka wuce wannan yace to a ka'ida akwai kafara a kanka na biyu wuce gona da iri in an motar an ce za ta dauki mutane 10 ne sai ka dauki 11 ko 12 to anan ka wuce gona da iri in an samu hatsari akwai kafara a kanka sannan na uku wajen wuce gona da iri idan da aka yi motar sai aka ce masana suka ce kar motar nan ta yi tafiyan da wuce kilomita 200 kai sai kai 203 ko da 4 da ita anan yace akwai kafara akan kan abu ya faru dan me dan ka wuce gona da iri iyakar da aka baka baka tsaya ba ko kuma yace na biyu a samu akwai label na ganganci ko sake ko tare da kai irin sake da ake da shi na abu wato kamar a ce negligence a samu tsananin sake misalin saken a ce tayin motar nan ka'ida duk shekara a canja sai ka bari ya kai shekara ɗaya da rabi ba a canja ba kaga an samu sake anan in aka samu hatsari da ita musamman dalilin tayin akwai ne akwai kafara a kanka na biyu a bangaren sake misali kana jin bacci a wanda ke jin bacci a ka'ida sai a ce to bari kana jin bacci daga ka faɗa sai a ce to bartuki wannan ina tare da Aminu na Professor Zulum haka ya farma ta sai a ce ina jin bacci me abin ya ce bismillah ka bi motar daga ka ce kana jin bacci sai ka yi me sai ka ba wani ya tuka ina fata an fahimta to a ka'ida idan ka ji bacci sai ka ba wani ya farbi mota ya tuka to wani sai kana jin bacci ba ka bayar ba to anan aka samu hatsari akwai me ya ce akwai kafara a kai ko na uku birkin motar ya sake kada kanka zaka kaje na fita ma sai ka dace ta gabar da tiyar mota kaga wanda ya dauki mota da burki da ba lafiyayye ba shi ya fi akwai sake a ciki to aka samu hakari dalilin wannan akwai kwara a kanka ko kuma burkin motar an daure shi yayi yawa daga ka taka sai ka tsalle to haka ba zaka tuka ta ba kuma kai sai ka tuka ka taka burki sai ka tsalle sannan aka samu hakari a kafara dan me dan an samu sake daga gare ka malamai suka ce in babu ganganci kwata-kwata babu sake akai hatsari aka samu da babu kafara akan mutum Sheikh bin Baz rahmatullahi alai ya amsa tabbayan nan ko a cikin majmu'ul fatawa ta sa mujalladi na 3 shafi na 358 zuwa 359 yake cewa in aka samu sake ko ganganci a kafara in babu yace babu kafara ya kafa hujja da ayat da Allah ke cewa wa man qatala mu'minan خطأً وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة حرزوها كرشان آية فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً سورة النساء آية 90 جزئة مكينة من بعد المثال كاقا أولنا فعلي الله يسير ومن قتل مؤمناً خطأً كان خطأً لأنه إذا ما أخي شمن إيرو shine haka in babu human error suka ce babu misali suka ce kana tuka mota ne da mutane a ciki kuma haƙƙi ne ka kiyaye rayukansu ka zo kan gada kawai sai gada ta yanke sai kai kokarin taka burki dalilin taka burki ko kokarin yin riba sai ka bugi wata mota a baya dan ka kuma ta cikin motar ka kuma rani zaka shiga kai haka ba suka ce anan babu kafa dan me dan kare rayukan wanda ke cikin motar kana tuki wajibi ne in aka samu tsautsayi dalilin kana kokarin kubutar da su babu ganganci suka ce anan babu kafara ko kuma ka zo kana tafiya a mota normal tafiya an ce ka wuce mileage kaza kana tafiya a daidai abin da doka ta ce hanya kuma wacce take mai damu amma ba kana zuwa sai ka samu ana gyaran hanya ba a sa wata alama ba rami aka tauda a wurin kana kaucewa ramin sai ka fada kuma wani rami dalilin kauce wani sai wasu su mutu a cikin misali suka ce babu kafara a kanka dan me dan wajibi ne kaucewa ramin farko ba su san kaucewa na farko zai jefa ka na biyu ba anan suka ce babu kafara a kanta wannan kadai misalai na baku lokaci ya ja bismillah arrahman mu shiga tafsiri wallahu ta'ala a'udhu billahi minash
shaitanir rajim فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
Allah ta'ala yace inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina ولله على الناس حج البيت وفي قراءة ولله على الناس حج البيت دوكا يا ثبتا الصبعية من استطاع إليه سبيلا قوان الله يباشي إيكو ذام تاشي أكام ومن كفر واندي كافر تي والله فإن الله للي الله غني موداتيني عن العالمين بل دكا تالكي ومن كفر الله تعالى أولنا آية ينونا من واجب شن أيكم حج sunna ta nuna mana aikin haji matakin sa ya kai a ce rukuni ne a cikin rukunan addinin musulunci musulunci yana da turakai guda biyar a cikin wannan guda biyar aikin haji ɗaya ne daga cikin su so kula ga wannan wajibi ne ga dukkan wani musulmi musamman wanda bai taba aikin haji ba da ba wa aikin haji muhimmanci fiye da muhimmancin gina gidan da zai zauna da kuma motar da zai shiga me dalili don Allah ta'ala ya wajibta masa kuma ya kira istita'a kudin da zai sayi mota a mafiya yawan lokaci a burane kudin ya kai aji aikin haji kudin da zai sayi fili a mafiya yawan burane da kuma jihohi musamman a cikin garin jiha ya kai aji aikin haji amma bisa ga ɗabi'a ta mutane mutum zai sayi fili yana ginawa iya da motar shiga amma ba zai biya haji ba a hajjin sai ce zai je roƙa sai an bashi ba haka addini ya karantar ba abin da addini ya karantar shine a ka'ida a fiqhul awlawiyyat naka ko in ce a scale of priority naka scale of preference naka wajibi ne zama aikin haji shi yake da muhimmanci abinda zai iya wucewa gaba ga aikin haji shine rashin lafiya rashin lafiya da zai affecting istita'a naka jismiyan wannan zai iya shafa amma matukar ba rashin lafiya ba to ka'ida ya dace zama aikin haji shine awlawiyya abinda yafi komai muhimmanci gare ka shi yasa Allah ta'ala ya ce man istata'a ilayhi sabila ga wanda ya samu hanyar zuwa magabata sukan dauki istita'a matukar akwai aminci a hanya kuma akwai sana'o'i da za su yi akan hanya su nemi kudin da zai ishe su a guzuri suna iya kama hanya su tafi zuwa ga aikin haji suna sana'a suna neman kudi akan hanya har Allah ta'ala ya kaddara isan su don haka Allah ta'ala da ya nuna mana wajibin sai ce wa man kafara wanda ya kafirce ko ya juya wa doka ta Allah subhanahu wa ta'ala baya fa inna Allah lalle Allah ghaniyun mawadaci ne anil alamin daga dukkan barin talikai abinda ayatin nake karantar da mu shine fa alakar mu da Allah ba ɗaya take da alakar mu da wanda suke karkashin mu ba a wanda ke karkashin ka akwai wanda kake bukatar shi gare shi mai yiwa driver da ke tuka ka a mota sai baka iya mota ba kaga kana da bukatuwa zuwa ga driver mai yiwa akwai jami'an tsaron da suke ba ku kariya a ƙauyen ku ko a garin ku ko a jihar ku ko kuma a ƙasar ku kana da bukatuwa gare su da in babu su mai yiwa iya haura muku Allah ta'ala bai da bukata ga jami'an tsaro bai da bukata ga driver irin yadda mu muke da bukata mai yiwa kana da bukatan pilot mai tuka jirgi don ya kai ka zuwa ga Saudi Arabia ko ya kai ka wata kasa saboda tafiya ta sana'a ko tafiya ta aiki ko ta wata bukata ta insaniya Allah ta'ala bai da bukata ga wannan mu muna da bukata zuwa ga yan uwanmu yan uwan nan mai yiwa kana da bukata ga wanda ke sama da kai mai gidanka a wurin sana'arka ko wurin aiki ta bangaren ya tallafa maka ya koya maka sana'a ko ya baka daman tafiya idan bukata ta kama ko kuma ya biya ka haƙƙoƙinka da kake bukata kaga bukata take da shi gare shi na kasa da kai kana da bukata driver ka kana da bukata mai gadi a gidan kana da bukata mai yiwa mai shara a gida ko wanke-wanke kana da bukata kana da bukatar likita asibiti duba lafiyarka in ma ka je a tura ka daga bangare kaza zuwa bangare kaza to mu fa da Allah ta'ala ya ce mu bauta masa ba wai duk iya da bukata gare mu bane da ya ce mu cire dukiya mu taimaki addini ba don iya da bukata gare mu bane ya yi ne don ya taimake mu in muka yi wannan sai ba mu kololuwar sakamako shine gidan aljanna gobe kiyama amma Allah ta'ala bai da bukata shi yasa wannan aya ta ce wa man kafara wanda ya kafirce da wannan malamai suka ce ban aikin haji yana iya kaiwa zuwa ga kafirci suka raba kafircin gida biyu na farko suka ce na iya kufurul akbar musamman idan mutum yayi jayayya akan wajibcin aikin haji in ba a samu mawani o takfir ba aikin da ya kafirci ne alkadi yana da ikon ya yanke masa hukunci idan yayi ikrarin wajibcin aikin haji kaga an samu al-kufrul akbar wanda take fahimta ta Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah ana kuma ya samu al-kufrul asghar karamin kafirci shine bangaren da mutum iya da ikon ya je yayi aikin hajjin kuma ya ki account ɗinsa iya da kudi a account ɗinsa ya kai miliyan 5 amma ba zai biya ba me yake bukata iya so ya kara ya sayi mota to kaga annan suka tashi da cikin al-kufrul akbar gar afwan saboda me karabin kafirci ne saboda iya da ikon yaje ya sauke farali yaki ya bar abin da Allah ya wajabta masa na aikin haji rukuni a cikin rukunan musulunci ya dauki matsayin sayan mota ko sayan fili ko gina gida shi ne rayuwarsa shine mafi muhimmanci anan suka ce kafirci ne da zai cire shi a musulunci amma a cikin manyan manyan kaba'irai kaba'iri ne mai girma babban zunubi ne a ce karamin kafirci mutum ya aikata a ayi halin wajibi ne ga duk musulmin da ke da hali na aikin haji ya je yayi ya duba irin falalan da ke ciki na farko kana yin kwaya ɗaya ka dawo ka kammala da wannan rukunin aikin hajjin rukunin musulunci ɗaya a cikin biyar ka kammala in har ka koma ga Allah baka kai ba wannan rukunin har abada ka gama da shi by implication ka ce rukunai biyar in ka gama shi ka gama da kaman mu ce 20% an yi nasara ko ba a yi ba na biyu ka dawo ranar kamar ranar babu su ka haife ka na uku sannan kuma wanda ya aiki hajji mabrur sakamakonsa gidan aljanna na hudu ga kuma kafaratu dhunub da ke faruwa daga lokaci zuwa lokaci dalilinsa ga kuma fawaid wa fada'il kathira ga sunan da dama a ciki so ala ayi halin abinda wannan aya karshen take bayyana maka ni da kai shine mu sani cewa da Allah ya ce mu bayyana mu bauta masa mu sani fa Allah bai da bukata gare mu mu muke da bukata zuwa gare shi aran ma ka iya zamu misalin ayoyi da suka sauka gabanin mu ci misalai guda uku na farko cikin suratul zumar in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr mu dauki wasu kalmomi kamar haka kafirci kaga anan Allah ta'ala ya ce fa inna allaha wa man kafara fa inna allaha ghaniyun kalma ta biyu ghaniyun wadata Allah ma wadaci ne in kun kafirce kaga cikin zumar aya ta bakwai Allah ta'ala ya ce in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum in har kun kafirce a gaya muku Allah mawadaci ne daga gare ku wallahi Allah bai da bukatan komai a wurin mu ɗan uwa mu muke da bukata babu wani mutum ɗaya a duniya babu wata halitta ɗaya a duniya da Allah yake da bukata zuwa gare ta kuma Allah ta'ala bai taɓa amincewa bayansa su yi kafirci ba kin ka koma misali bidiyo shine aya ta ƙarshe a cikin suratul qital ko a ce aya ta 38 ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara ku ne Allah mawadaci ne ku ne mabukata ku ne talakawa wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kun juya da baya Allah zai iya tafiyar da ku ya kawo su halitun da ba ku ba kaga wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun anil alamin kaga ya zama fuqaran wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara kuma in kun juya da baya Allah bai bukatan ku zai iya yin wasu sabbin halittu ga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun inna allaha huwar razzaqu dul quwwatil matin cikin suratul zariyat aya ta 56 da 7 da kuma da 8 kaga Allah yace ban halicci mutun da aljanna sai dan su bauta mini ni ba na bukatan arziki daga gare su kuma ba na bukatan su ci da ni Allah shine mai azurtawa kuma shine ma'aboci karfi tabbataccen karfi wannan yake bayyana mana kullun idan muna bautan Allah jama'a har mu dauka alfarma muke wa Allah ba ma masa alfarma idan muna bauta Allah kai mu dauka wai kara muke yi wa Allah ba kara muke masa ba idan muna bauta Allah kar mu dauka cewa wai muna yi wa Allah ta'ala wani taimako ne ba taimako bane wannan duk abinda muka yi kanmu muke taimaka kanmu muke yi wa kara kuma kanmu muke kukutarwa daga wuta saboda in babu mu akwai halittun su mala'iku waɗanda su la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna kamar da yake cikin tahrim karshen aya ta 6 ba sa taba ketara umurnin Allah daga ya ce ayi shi za su aikata don haka taimakon ka ni idan muka yi na addini ko da ilimi ko da dukiya ko da matsayi ko da ƙarfi kanmu muke yi wa ba Allah muke yi wa ba saboda me saboda ko da mu ko babu mu zai yi abin da yake bukata mu ne aka mana alfarma aka ne da addinin mai sauki din ne don a sauwaka mana hanyar shiga aljanna ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin kamar da yake farkon ma'ida aya ta 6 kaga kenan wannan ke bayyana mana mu ake taimaka ba wai mu muke taimakon Allah ba kuma mu duba hadisi da ke cikin ku 40 hadisi ba ai mashhurin hadisi ne alhadithul qudusi ko alhadithul ilahi ko alhadithur rabbani cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a ya ibadi lam tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni la ilaha illa Allah hadithin ya cikin sahih muslim hadisi na 2577 a sahih muslim Allah ya ce shine hadisul qudusi maganar Allah ne amma ba a cikin qur'ani ba Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da dai a ce na farkon ku da karshen ku mutum da aljannin ku tun daga farkon halittar duniya anan na ba ku bincike na alkalumma na masana geography da abin suka ce duniya akalla ta kashe shekara biliyan 4 da miliyan 530 biliyan shekara biliyan 4 da miliyan 530 wallahi ta'ala alim bisawab me yiwa ta ma fi haka to a ce tun daga halittar duniya shekara biliyan 4 da miliyan 530 duk shekarun nan Allah ya ce tun daga ranar halittar farko har ƙarshen duniya Allah ya san ƙarshen ta mu taru waje daya Allah ta'ala ya ce wallahi in duk muka kafirce masa ba zai rige mulkin Allah da komai ba tun farkon halittar duniya har ƙarshe kowa ya ki bautan Allah ba abun da zai rige wa Allah na mulkin sa dan adam ne a duniya in ba ai biyayya ba babu mulki in babu biyayya mulki ba ya yiwa shi kuma mulkin Allah in duk duniya tun daga farkon halitta har ƙarshe kowa ya ki bauta wa Allah ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum Allah ya ce ma na kasa dalika min mulki shay'a ba zai rage komai a mulki na ba saboda mai bawai Allah ya zama Allah ne dalilin ni da kai ba ko babu mu Allahn Allah ne bai zama wai Allah dan mun bauta masa ba in duk duniya ta kafirce a matsayinsa na Allah Allah ne ba zai canja matsayinsa na rabbu ba ba zai canja matsayinsa na almuhaimin ba ba zai canja matsayinsa na alaziz ba ba zai rage matsayinsa na alkhaliq ba ba zai rage matsayinsa na alfatir ba ba abun da zai rage Allah subhanahu wa ta'ala dan shi Allahn Allah ne ba ni da kai muka mai da shi Allah ba Allahn Allah ne ba mu muka ne da shi ba. A duniya ne mulkin duniya ana buƙatar authority, an yi approving wa wane, an zaɓi wane, an naɗa wane, an yi screening wane, Allah ba haka bane nasa. Shi Allah Allah ne, kuma in duk duniya kowa ya ƙi bauta masa, babu abun da zai rage a mulkinsa, ko kuwa ya ɗe ba zai ragu ba. Kuma ya ce, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, duka mu haɗu a duniya. Allah ta'ala yake cewa idan muka haɗa ƙarfi da ƙarfe, lam tablughu durri fatadurruni, wallahi ba mu isa mu cutar da Allah ba. Duk duniya a haɗu a ce yaya za a yi a cutar da Allah, ba za a iya yi ba. In ma kaddara a ce ba wai bauta ba, duk duniya mu taru mu ce yanzu kan Allah ya mana gata, bari mu saka masa. Allah ya ce ba za ku iya amfani da ni ba in duk duniya kun haɗu. Mu ce burinmu mu amfani Allah, ba za mu iya ba. Allah ba ci yake ba, ba sha yake ba, ba jinya yake ba, ba jangadi yake ba, balle yayi bacci. To da me za ka taimake shi? Babu wanda ya sai yake shi ba kai kai masa dauki. To me za ka taimake shi? To mu da muke bautan Allah, mu aka yi wa kara, mu aka yi wa gata, da Allah ya amince muka zama bayinsa, muka yadda da kaɗaituwarsa, ya ba mu lafiya mu bauta masa, mu aka yi wa kara, mu aka taimaka, kuma mu aka yi wa alfarma, kuma dole mu amince an mana alfarma, dole gyaɗa ta yi mai in ta ƙi da sha matsa. Mu aka yi wa alfarma, kuma dole ka riƙe a zuciyarka, kana azumi kana ya Allah, mun gode da ka ba mu ikon yin azumi. Allah ka yi mu bayinka, ba mu lafiya ka ba mu azumi ya Allah, mun gode maka Allah, ka taimake mu. Ka riƙe shu'uri a zuciyarka cewa Allah ya maka alfarma, shi ne za ka tsira. Amma ba ka riƙe jin ai mu muke bauta masa, kai wane ne da ka bauta masa? A babin me kai sai ka canja mulkinsa, ko ka ƙara masa daraja, ko ka fa aka masa promotion? Ba, ana kanmu muke yaudara. Allah Allah ne, ba abin da yake bukata a wuri na, ko wurin aran ma, ko wurin ku, ko wurin kowa da kowa, dan ba mu muka da shi Allah ba, a haka muka same shi, kuma shine matsayinsa, kuma shine na farko, shine na karshe, shine az-zahir, shine al-batin. To ko me zaka yi? Don haka Allah ta'ala mawadaci ne, bai bukatan komai a wurin mu. Don haka yake cewa fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah ta'ala ya wadata daga dukkan universe, sammai bakwai da ƙasai bakwai da duk abin da ke cikinsu. Allah ta'ala ya wadata, babu inda yake neman alfarma na wani abu a duniya, babu shi. Ya Allah ta'ala ka taimake mu a kan bautanka. Allah ta'ala ka ƙara mana ikhlasi. Allah ka ƙara mana taimakon koyi da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala mun gode maka da ka ba mu lafiya. Allah mun gode maka da ka ba mu shari'a ta addini. Allah mun gode maka da ka mana alfarma har muke iya bauta maka. Allah mun gode da wannan alfarma din. Allah mun gode maka da alfarman azumi. Allah mun gode maka da alfarman kalmar shahada. Allah mun gode maka da alfarman sallah. Allah mun gode maka da alfarman aikin hajji. Allah mun gode maka da alfarman zakka, dan shi baka kudin yace kai zakka, in ya hana kai za ka yi. To duk waɗannan Allah mun gode maka, Allah ka mana alfarma, mun kaskanta da kai Allah mun gode, Allah ka kara mana. Bismillah ar-rahman.
Qul ya ahlal kitabi man tasudduna an sabilillah, qul ya ahlal kitabi بما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون.
قل كتي يا أهل الكتاب يا كوم أبو تالي لمن يسا تكفرون كتي كافر سوا بآيات الله دا آيوين الله والله الله شهيد أي شاهد الله مي شهيدا على ما تعملون أكن دكان أيكم. قل وانا فعل الامر ني اصلي خطاب ني للنبي وهو خطاب لامته ga wadanda suka kafirci da kuma khitabun ga dukkan ta qur'aniya duka ya shiga ciki. Ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi, ana kiran ahlul kitabi ga mutanen da aka aiko annabi Musa da annabi Isa gare su. An ba wa annabi Musa littafin at-taura, an ba wa annabi Musa littafin, annabi Musa littafin at-taura, annabi Isa littafin binjila. Amma saboda usulun Qur'ani ba cewa ya ahlal kitabai, sai a ce ya ahlal kitabi, dan da dan ismul jinsi ne. Ismul jinsi tun da yazo da al ya wadatar, sai sa malamai na fiqhiya suke cewa qawaid cewa wa al tufidul kull fil umum fil jam' wal ifrad kal alimi. To kagan kace al din nan ya game at-taura, ya game linjila. So su ake gaya wa ahlul kitabi mutanen at-taura da linjila ko mutanen annabi Musa da annabi Isa ko ka ce al-yahudu wan nasara. Allah ta'ala ya ce lima, me yasa lima. Ka'idan nahawu lamun din nan menene? Harafin jarri ne. Ustaz kai masa annahawi ne da alama. Shi kuma mimun din fa mimun ne istifhamiya. Jazakallahu khairan. To yayin zaman lima idan harafin jarri ya shiga cikin ma din nan asalin maganar li na jarri ne, sai ma kuma lil istifham wato tambaya. To idan harafin jarri li ya shiga cikin kaman ma maimakon ya sa kisra, to sai goge harafin ƙarshe. In ka ce ma kaga asali mimun da menene? Mimun wasalin harafi nawa ne? Ma harufa nawa ne? Biyu. Da mimun da me? Da alifun. Na'am. To ni shiga li din sai aka goge alifun. Maimakon a ce lima sai aka ce lima, kaga babu alifun. Sai ne da kaman ka ce amma yatasaalun. Kaga ai ayar farko sai aka ce amma, ai asali an ne sai kuma ma, a ce an ma yatasaalun. To jayi ba, saboda an harafin jarri ne, da ya shiga ma din sai aka goge alifun, sai zama sai amma yatasaalun. Kaman kuma a ce fima, asali fima ne. Fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi. Kaga fima kuntum, sai ka ce fima kuntum, saboda fi harafin jarri ne, ya shiga cikin ma sai a goge alifin, shine alaman jarri ne. Fima kuntum qalu kunna mustad'afina, zai zama suratul nisa ko aya ta 97 kenan. So kaga lima, amma, fima, wannan shine hukuncin daya. Ma din nan istifhamiya ne, amma li tawbih, don a musguna, a nuna ba su kyauta ba. Ya ahal kitabi, ya kuma abota littafi, lima takfuruna, me yasa kuke kafircewa Allah? Ana tambaya ne na kalubalanta. Abinda ake nufi shine ana gayyatan dukkan wani mutum ya zo ya yi imani da abinda Allah ta'ala ya saukar. Abinda ya saukar a cikin at-taura da injila shine abinda aka saukar a cikin qur'ani, na farko na kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika la, na biyu cewa annabi Muhammad manzon Allah ne, annabi Musa annabi ne manzon Allah ne, annabi Isa annabi ne manzon Allah ne, annabi Muhammad annabi ne kuma manzon Allah ne. Allah ta'ala bai son mu yadda da wasu annabawa, mu yi rejection wasu annabawa. Shi yasa ake yaba mu da la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Aya ta 285 a bakar kenan ko, kaga ba ma rabawa. To lima takfurunan nan, qalu balanta ne, me yasa kuka yadda annabi Musa, al-yahudu kuka ƙaryata annabi Isa da annabi Muhammad, me yasa an-nasara suka amince da annabi Musa da annabi Isa suka ƙaryata annabi Muhammad? Abinda ake roƙonsu shine su zo mu zama iri ɗaya, mu yi imani da annabi Musa, annabi Isa, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi ma'ana Qur'ani wa'azi yake musu, kiransu yake yi zuwa ga ina, yana kiransu zuwa ga imani. Shine lima takfuruna bi ayati Allah, me yasa kuke kafirce ayoyin Allah? Wallahu shi Allah shahidun, ai bi ma'ana wallahu shahidun ne. Kalmar shahidun a wurin malaman sarraf mizanin fa'ilun ne. Mizanin fa'ilun kuma yana zuwa a matsayin fa'ilun, ya zama a matsayin maf'ulun, yana iya zuwa fa'ili ko maf'ul. Siga ta magana na iya tabbatar da a matsayin fa'il ya zo ko maf'ul. Kaga anan wallahu shahidun, tunda ya kira Allah bi ma'ana wallahu shahidun ne, dan ya ce ne alama ta amaluna, aikin nasu Allah yake shaidawa. Mafhum? Tayyib, da haka Allah ta'ala mai shaida aikin su ne. Kana da wata aya da za ka kara akai ko kuma mu wuce?
Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun.
To anan kuma sai yace wa antum tashhaduna, suratu ali imran, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhaduna, aya ta 70 kenan. Ya ku ma abota littafi, me yasa kuke kafircewa ayoyin Allah sai yace wa antum tasaluna anan yace wallahu shahidun amma sa amaluna kaga shi Allah yana shaidan aikin su na biyu kuma qur'ani ya tabbatar da cewa su suna shaidan ne aikin su kuma sun shaida sautan qur'ani cewa gaskiya ne sannan sun karanta cikin at-taura da linjila cewa za a turo annabin karshen zamani kuma za a bashi littafi wannan littafi shine qur'ani to wannan shine su ma suna kuma shaida akan abu Allah yayi shaida kuma su ma sun yi shaida babu inda hujja take cika akan mutum kamar shi ya shaida wato a samu ikirari kuma da shaidu ikirari shine confessional statement mafhum a kaile shi kace kai sannan kuma ga shaidu guda hudu ai kaga hujja ta kare shi bai mutu ba kuma an samu shaida to anan ba shaidan mutum bane Allah ne shaida kuma su ma shaidu ne mafhum tayyib abinda wannan ke bayyana mana muhimmancin kira zuwa ga waɗanda ba musulmai ba don su shiga addinin musulunci addinin musulunci hanya ce ta tsira hanya ce ta bautan Allah hanya ce ta nagarta wajibi ne mu yi kira ga waɗanda ba su gane addini ba don su gane a wurin kira din mu kyautata musu mu'amala mu yi lafazi wanda yake mai daɗi kullum mu riƙa cewa safiya aulad da yake shi Allah ne an ce masa me a ce masa qaulan layyinan magana mai taushi aka ce a gaya Fir'auna wajibi ne masu karantar da addini a yi ƙoƙari a yi haƙuri da duk zafin da ake ji a zuciya a riƙa kyautata waɗanda ake musu wa'azi magana mai daɗi don su fahimta shi ɗan adam aka yi magana mai daɗi Allah ta'ala yakan sa zuciyar cikin sauƙi ta fahimta don kunya yake ji amma lokacin da ka ci mutuncin mutum to a matsayin wannan lokaci in ba a yi sa'a ba ko ya fahimci gaskiyar sai yake aiki da ita sai ce ba za a yi ba ya gani da za ka yi bayan wannan shi yasa shi mai da'awa ka'ida mai wa'azi rarrashin mutane yake tallafinsu yake kiransu yake da dabara kuma in sun cutar da shi ya yi haƙuri in sun yi bakar magana ya saka musu da mai kyau idan sun yi sharri kada ya musu annabi isa alayhi salam ya ji ayi wasu mutane wa'azi ya juya zai tafi suka ce kafa Allahu Allah ya tsine maka yace kafarallahu muwalakum Allah ya kare dukiyoyinku ya sake musu addu'a suka sake cewa la'anakallahu Allah ya la'ance ka sai musu addu'a aka ce annabi isa mutane suna tsinuwa kada musu addu'a yace ai kowa yana kyauta da abin da ke hannunsa ne su bakar magana da sharri da kazabi da batanci suka iya suke da shirin burumbu sai suke ta buɗe sto suke bani ni kuma alheri da kyakkyawar magana Allah ya bani sai nake ba su ko kuna sha'awar na je na ci bashin sharri ne dan na saki sharri da sharri sai ba aiki na bane ni abin da Allah ya bani alheri ne so duk yadda wani yayi sharri yayi bakar magana yayi kazafi yayi batanci kada wannan ya tilasta wai kai ranka ya bashi dan kana addini kai hakuri ka duna masa kai alheri Allah ya baka kai kake bashi kuma duk yadda aka tunzura ka kai hakurin ka fi karfin zuciyarka wani ya samu imamu kaka yace in qulta li ashara in qulta li wahida tasma'a minni ashara in ka mun bakar magana daya yace wa daya daga cikin magabatan mu zan maka baka goma in ka mun goma zan maka dari shi kuma yace in qulta li ashara lam tasma'a minni wahida yace ni kuma in ka mun bakar magana goma insha Allah ba zan maka guda daya ba dai dalili dan ni ban yi sharri ba alheri da iya shi mai kira zuwa ga addini sai ya zama mai hakuri mai juriya mai kawaici mai yafiya ya zama mai reno yadda ake renon yaro da dabara to haka ake renon wanda ba su san addini ba kuma haka ake renon wanda bai shiga addinin ba rarrashinsa za ka rika yi a rika hakuri iya da wahala shi yasa Allah ya ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru yana da tsananin wahala amma aka yi hakurin za a ga natija din insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya ƙara mana hakuri a kan haka Allah ta'ala ya ƙara mana juriya a fitira zuwa ga addini dole mu zama masu hakuri wani mutum ya samu Imamu Ahmad rahmatullahi alaihi ya zage shi aka juya Imamu Ahmad mutum sai ya zage yake baka kula shi ba yace idan na masa magana fa ayna alquran idza khatabahumul jahiluna qalu salama yace idan zai rama in shi yayi aiki da jahilci ni ina da qur'ani kuma sai na biye masa yace ni ba zan yi irin abin da yayi ba ba zan yi ba tunda ni ina da qur'ani shi bai fahimci qur'anin ba so abinda wannan ke kara bayyana mana dole mu zama masu juriya na kira zuwa ga addini a kira zuwa ga addini dole mu gane priority mu karantar da addini yanzu ya yi yawa a burane amma a kauye babu shi. Wajibi mu don muna da tsari yaya za mu rika isar da addini ga kauyuka. Akwai da dama da tunda suke a duniya ba a taba kai musu sakon addini ba, wasu a kauyuka suke, wajibin mu rika zuwa musu. Yanzu in ka je hatta a Northwest arewa maso yamma, in kana shiga wasu irin kauyuka na tudun wajen Kano da makamantansu, za ka san akwai jan aiki. In kana shiga Katsina irin bangaren Tsiga da sauran wurare, za ka ga akwai jan aiki. In ka je Northeast idan kana tafiya irin Gombe bangaren Tula, za ka gane akwai bangaren aiki da dato kowace jiha haka ne. Wajibi ne masu karantar da addini mu rika gane aulawiya, priority. Ana buƙatar karantarwa yanzu a ƙauyuka fiye da burane. Mai kuɗi ya shigo ya yi ƙoƙarin taimakawa da dukiyarsa. Almajirai masu ilimi su taimaka da lokacinsu da iliminsu. Yan agaji su taimaka da rakiya a riƙa isar da saƙon Allah zuwa ga al'umma. In aka isa ke wajen isar wasa, Allah ya ta'ala yana iya kama mu akan mun yi sake. Manzon Allah da ya bar duniya ya kare sahabbansa ya musu kutubar bankwana. Yake su isar da saƙon addinin Allah, akwai fa sahabban da Afirka suka rasu. A cikin Afirka suka zo suka rasu. A tarihi an samu Uqba ibn Nafi ya shigo har Afirka, ya shigo har West Africa. Kai a wasu al'umma ya shigo wani ɓangaren Najeriya da Chadi. Dan mai sahabi ne fa dan ya isar da saƙon addinin Musulunci. Saboda mai saboda an ce su isar. Shi isar da saƙon addini ba wai dole sai kai wa'azi ba, dole ka taimaka masu zuwa su yau. Mai yiwuwa wasu ustazai ne almajirai da suke son zuwa da awa ƙauye, ya zama akwai tsari a masallatanmu, a local government mu, a jihohinmu, ta yaya za a rika zuwa. Mai kuɗi ya taimaka da kuɗinsa, mai ƙarfi ya taimaka da lafiyar jikinsa, mai ilimi ya taimaka da iliminsa, direba ya taimaka da tuka motarsa. Mai za su bar wa iyalansu a gida, mai za su ci na abinci, mai za su riƙe kuɗin mai, a je a karantar da mutane addini. An karantar da su, yaya za mu gina musu makaranta? Ya za mu gina musu masallaci? Wa za mu ɗauka ya je karantar da su? Ba wai sai mun je sau ɗaya a wata ba, mu ɗauki malami mu kai shi wurin, mu muna zaune muna tura masa albashi duk wata, shi yana tura musu limanci, yana